الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الهدي في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 28 ga watan al-Muharram shekara ta 1442 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine daidai da 17 ga watan 7 ga watan 7 ne ko watan tara akwai 17 ga watan tara shekara ta 2020 shekaran miladiya. Za mu ci gaba da karatu ne insha Allahu ta'ala a cikin wannan littafi namu mai albarka, littafin Riyadus Salihin, wallafar babban malami Abu Zakariya Yahya bin Sharaf An-Nawawi, Allah madaukakin sarki ya ji kansa da rahama. Ɗan uwa, wancan sati da ya gabata mun tsaya ne a cikin babu fadli sawmi wa ghairihi fil ashr al awwal min dhil hijja, a cikin kitabu sawmi, babin da zai mana bayani game da falalar azumi da wani azumi daga cikin ayyuka nagari, fil ashr al awwal, a cikin kwanaki 10 farko min dhil hijja, na watan dhul hijja. Ma'ana wannan babi malam ya kulla shi ne domin yi mana bayani abinda ya zo daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi na jan hankali da kwadaitarwa cikin abinda ya tabbata na ayyuka nagari da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kwadaitar da yin su a cikin waɗannan kwanaki guda 10 na farko. Hadisi guda ɗaya malam ya kawo a cikin babin, مالن يتي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرؤوا دغ ببن صحابي عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب يرد الله تقار تبتا اغريشي دشي ده مهيفنسا قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منزل الله تيراد امتي قار تبتا اغريشي يتي ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. باب وسكوانك دأيك نجري يفسو يوا أوزن الله سبحانه وتعالى التكنس من هذه الأيام كما وأنهم كوانك يعني أيام العشر ينا نفن كوانك قوما نفركم وتذو الهجة. قالوا sai sahabbai suke tambaya suka ce ya rasulullah, ya manzon Allah, walal jihadu fi sabilillah, yanzu koda jihadi dan daukaka kalmar Allah ladansa falalarsa bai kai yin aiki a cikin waɗancan kwanaki guda 10 ba? Kala sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace walal jihadu fi sabilillah, koda yaki wajen daukaka kalmar Allah subhanahu wataala bai kai aiki na alkhairi da mutum zai a cikin waɗancan kwanaki guda 10 ba, illa rajul, sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya bada sharadi ce sai dai mutumin da kharaja bi nafsihi, ya fita filin daga, ya fita filin yaki, ya fita jihadi da kansa, ma'ana da rayuwarsa gaba daya, ya sadaukar da ita ga Allah madaukakin sarki, wa malihi, sannan ya tattara dukiyarsa da abin da ya mallaka, shi ma ya bada shi saboda Allah aje ayyaki da shi. falam yarji min zalika bi shay'in. Annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yace kuma sannan bai dawo da komai daga cikin dukiyarsa ko ransa ba. A can yayin shahada aka kashe shi, sannan dukkanin dukiyarsa da ya bayar duk ta salwanta a can saboda dauka kalmar Allah madaukakin sarki. Wannan shine kadai zaka ce yafi mutumin da yayi aiki na gari a cikin wadancan kwanaki guda 10. Wannan hadisi rawahu al-Bukhari, Imam al-Bukhari ya fitar da shi, al-Imam Abu Dawud ya fitar da wannan hadisi shi ma, kamar yadda Imam Tirmidhi shi ma ya fitar da shi a cikin sunan nasa. Hadisi ne da malaman hadisi da dama sun fitar da shi. Babban malami Ibn Rajab al-Hanbali a cikin littafinsa mai suna Fathul Bari yake cewa hadhal hadithu hadithun azimun jalilun, yake cewa wannan hadisi na Annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi hadisi ne da yake mai girma matuƙa saboda abubuwan da ya kunsa, saboda hadisi ne da ya kunshi fa'idodi da dama wanda malaman hadisi idan suka dauke suna fasa shi suna masa sharhi shafuffuka da dama suke shafewa suna bayani a kansa. Ɗan uwa, idan muka kalli hadisin da kyau za ku ga na farko abin da yake mana bayani a kansa shine falalar aikin alkhairi a cikin kwanaki 10 farko na watan Dhulhijja. Shi wannan watan wannan kwanaki 10 na watan Dhulhijja kwanaki ne da Allah madaukakin sarki karan farko yayin rantsuwa da su. Malami suka ce duk abin da kaga Allah madaukakin sarki yayin rantsuwa da shi daga cikin halittinsa to ya dullu ala azami qadarihi, yana nuni a bisa girman kadarin wannan al'amari. Allah madaukakin sarki yana da dama ya rantsi da duk abin da yaga dama a cikin halittinsa, amma mu ne bayi aka bautar da mu bai halatta ba daidai bane mai rantsuwa da wani abu sai da Allah madaukakin sarki shi kadai. To shi yasa duk abin da Allah madaukakin sarki ya rantsi da shi kuma a cikin halittinsa to yana nuni game da girman wannan al'amari. Allah madaukakin sarki ya rantsuwa da wannan kwanaki guda 10 farko na watan Dhulhijja, yace wal fajri wa layalin ashar. Allah ya ce ina rantsuwa da lokacin alfajir, sannan kuma ana rantsuwa da darare guda 10. Jumhur na malaman tafsiri sun tafi akan cewa layalin ashar abinda ake nufi da su sune waɗannan kwanaki guda 10 na farkon watan Dhulhijja. Wannan shine abinda jumhurul ulama na al-mufassirin suka tafi akai. Sannan Allah madaukakin sarki yayi bayanin waɗannan kwanaki guda 10 har yanzu a cikin suratul hajj, yace liyadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin, ana ambaton su da ayyamun ma'lumatin, sanannun kwanaki. Allah subhanahu wataala yace domin a ambaci Allah a cikin waɗannan kwanaki sanannu. Saboda haka shi sa yazo a cikin wata ruwaya daga cikin ruwayan hadisin cewa fa akthiru fiha min dhikrillahi, ko fa'akthiru fiha min at-tahlili wat-takbiri wat-tahmidi, ku yawaita haylala a cikin waɗannan kwanaki da hamdala, shine fadin alhamdulillah, da duk wani nau'i na ambaton Allah ana so a yawaita shi a cikin waɗannan kwanaki guda 10 masu albarka. Shi sa dukkanin wani aiki da ka sani zai iya shiga ƙarƙashin cikin aiki na gari, to aiki ne da yake ana son sa a yi a cikin waɗancan kwanaki guda 10. Kuma duk wani aiki da ka sani idan ka yi shi ladansa ya sha bamban da ladan da zaka samu idan ka yi shi ba a cikin waɗannan kwanaki guda 10 ba. Sallaka ta farilla da ta nafila, ladanta a cikin waɗancan kwanaki guda 10 ya fi yawa sama da sallaka ta farilla da ta nafila da zaka yi a cikin kwanakin da ba waɗancan guda 10 farko na watan Dhulhijja ba. Haka duk wani aiki na ibada, biyayya ga iyaye, sadaka, kyauta, sada zumunci, duk wani alkhairi da ka sani inda a cikin waɗannan kwanaki guda 10 ne ya fi falala. Daga cikin abubuwan da ake so a yi a cikin waɗannan kwanaki guda 10 shine akwai azumi a ciki. Shi sa ga malam ya kulla shi a cikin kitabus sawm, ma'ana daga cikin al'amalu salih akwai azumi, daga cikin nagartattun ayyuka azumi ɗaya ne daga cikin nagartattun ayyuka, balbar ma ɗaya ne daga cikin manya-manya daga cikin nagartattun ayyuka. Shi sa malamai suka ce babu laifi waɗannan kwanaki guda 10 mutum ya yi azumi a cikin su gaba ɗaya banda ranar sallah, mutum ya yi tara kenan gaba ɗaya. Wannan hadisi ƴan uwa malamai suka ce yana nuna mana falalar jihadi dan yada kalmar Allah madaukakin sarki. Jihadi dan yada kalmar Allah madaukakin sarki. Me yasa sahabbai duk a cikin ayyukan da ake yi na alkhairi ba su kawo kowane aiki ba su yi jihadi? Da Annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace babu wasu kwanaki da ayyukan alkhairi ya fi soyuwa a wajen Allah a cikin saboda waɗannan kwanaki. Me yasa sahabbai ba su ce ko da sallah, ko da azumi, ko da kaza, sai suka ce walal jihadu fi sabilillah? Me dalili? Saboda sun san falala da girmar da jihadi yake da shi a wajensu. Allah madaukakin sarki yace wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata, sai yace me bal ahya'un inda rabbihim yurzaquna. Kada ka taba tsammani waɗanda aka kashe su a wajen yaɗa kalmar Allah madaukakin sarki a wajen jihadi matattu ne. Allah subhanahu wataala yace bal ahya'un, bari rayayyu ne inda rabbihim yurzaquna. Allah subhanahu wataala yana azurta su ta yadda ya ga dama. Shi yasa hadisi ya tabbata ingantacce. Annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace babu wanda zai mutu yayi buri da fatan a dawo da shi duniya ya ƙara zuwa filin daga a kashe shi sai mutumin da ya mutu a gudun jihadi. Shi ne mutumin da za a kashe shi, amma buri yake yana tamanni ina ma ya koma a raya shi ya koma duniya, a duniyan ma a ƙara kashe filin jihadi, a ƙara kashe shi, a je a binne shi, a ƙara sa masa ransa ya dawo, a mai da shi filin jihadi, a yi taimasa haka. Annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gareshi yace lima yara min karamati shahada, saboda abin da ya gani na karramawa da girmamawa da garar baki da aka yi masa saboda kashe shi da aka yi a wajen jihadi. Saboda haka ƴan uwa, jihadi aiki ne da yake ƙololuwa zirwatu sanamil Islam, kamar yadda Annabi ya faɗa ɗan ƙololuwa addinin musulunci shine aljihadu fi sabilillah. Idan akwai jihadi to addinin musulunci zai tsaya ƙyam, ba reni, ba cin mutunci, ba nuna yatsa. Amma daga lokacin da musulmi suka zubar da jihadi to kowa zai nuna su da yatsa, kowa zai rena su, kowa zai tsokale su da faɗa, kowa zai musu abin da ya ga dama. Saboda me? Saboda babu jihadi. Amma idan akwai jihadi to addinin musulunci zai tsaya da kafarsa, zai tsaya kyam, babu wanda ya isa kawo masa reni. Annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi, kuma ya tabbata mai da cewa jihadi yana nan wanzu har zuwa lokacin da Allah zai tashi kiyamansa. Babu wani lokacin da zai a ce an gama jihadi, sai an gama jihadi saboda yanzu an buɗe nan, an yi kaza, a'a. Har yanzu idan asbab na jihadi suka tabbata, suka bayyana, to za a yi jihadi saboda yaɗa kalmar Allah maɗaukakin sarki. Malamai suka ce abin da ya sa waɗannan kwanaki guda goma suka samu falalar da suka samu, suka samu girman da suka samu, da gaske akwai wani abu. Shine kwanaki ne da sun haɗa dukkanin wata ibada da ka san ana yi na shika-shikan musulunci sun haɗa su. Ibn Hajar al-Asqalani ya faɗa a cikin littafin Fathul Bari, yace sun samu waɗannan kwanaki guda goma sun samu falalar da suka samu ne saboda tattaruwar mafi girman ibada na shika-shikan musulunci a cikinsu. Menene shika-shikan musulunci? Kalmar shahada, sallah, azumi, zakka, aikin hajji. To mu bi ta daidai, za mu ga kowane ɗaya daga cikinsu za ka samu akwai shi a cikin waɗannan kwanaki guda goma. Me ya abu na farko? Kalmar shahada. Dama kalmar shahada ko da shi a cikin ta muke, ba haka bane? Idan kai kira, idan limami ya kiran sallah zai ce ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadan rasulullah, ashhadu anna muhammadan rasulullah. Sannan idan an gama alwala, daga cikin addu'ar da muke karantawa akwai ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin. Kaga ko da yaushe bakunan musulmi, in dai mutum musulmi ne, ku za ga bakinsa a jike yake da mai da kalmar shahada, ko da yaushe a cikin yinta muke la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Dama ita kalmar shahada wannan babu matsala akan ta. Sai mai alabi shine sallah. Sallah ita ma ga ta nan, mu yi ta farilla, mu yi ta nafila. Ayi farilla, ayi nafila. A kullum mutum zai yi sallah kadai guda biyar in ba yin nafila. Zai yi asuba, ya yi azahar, ya yi la'asar, ya magariba, ya isha in ba yin nafila. Inda nafila kafin asuba ya yi biyu, bayan asuba kafin azahar ya yi hudu, bayan azahar ya yi biyu, kafin magariba zai iya yi shi ma bayan magariba ya yi biyu, bayan sallar isha ya yi biyu. Wannan mafi karanci kenan, banda sallar walha, banda qiyamul layli da sauran nafilfili da ake. Saboda haka sallah ko da yaushe a cikin ta muke. kun ga an samu shahadatu Allah ilaha illallah da kuma me iqamus salah sai me sai zakka ga wanda dukiyarsa take ni sabi to shi ma me yiwa ne lokacin zakkar sai fado a waɗannan kwanaki guda goma to kun ga ashe zakka ta iya shiga cikin me waɗancan kwanaki guda goma bayan zakka kuma ta farilla da muke akwai sadakoki da ake na nafilfil sadaka taimakon marayu agazawa wanda ba yi da shi fitan da wanda yake cikin kunci daga cikin kuncin da yake ciki duk wannan menene sadaka ce to daga a cikin shiga-shigan musulunci mun samu guda nawa mun samu guda uku saura biyu ko sai azumi kamar yadda muka faɗa cewa a mafi girman azumi da ake a cikin waɗannan kwanaki guda goma shine azumin arfa wanda zamu zo mu bayanin sa azumin arfa banda azumin arfa kuma ƴan uwa dukkanin kwanaki tara nan da muke cikin su ko kuma da suke cikin kwanaki goma farko na Dhulhijja kwanaki ne da zaka yi azumi a cikin su kai daya kai biyu har zuwa tara ga wata shine ranar me ranar arfa kowanne mutum zai yi kun ga an samu me azumi shi ma sai wanne sai aikin hajji dama aikin hajji a wannan wata ake yin sa a wannan wata ake yin aikin hajji ƴan uwa a Dhulhijja to kun ga an samu shiga-shigan musulunci ko ba a samu ba an samu to kun ga idan ka ɗauki watannin duniya gaba ɗaya kaf babu watan da zaka samu ya tattara waɗannan ayyuka a lokaci guda a tattare a dunkule a lokaci guda sai shi tashi kun ga wannan fallin da ya samu ashe ya yi me ya cancance ta Allah maɗaukakin sarki ba mu ikon ribatar abin da yake ciki malamai sun tattauna suka ce waɗannan kwanaki guda goma na farkon Dhulhijja masu falala ne ƙwarai da gaske to amma akwai wasu kwanaki su ma guda goma waɗanda su ma suna da falala ƙwarai da gaske su ne kwanaki goman ƙarshe na watan Ramadana dararensu to sai malamai suke tattaunawa wai da darare goman farko ko kuma kwanaki goman farko na watan Dhulhijja da darare goman ƙarshe na watan Ramadana wanne ya falala wanne suka falala to shine sai malamai suka ce idan aka ɗauki yini in aka ce yini ana nufi daga lokacin da rana ta bullo zuwa faduwar rana shine yini babu kwanakin da suka yi kwanaki goman farko na watan Dhulhijja amma idan ka ɗauki dare me ake nufi da dare shine daga lokacin da rana ta faɗi zuwa lokacin da alfajir zai bullo to wannan shi ake nufi da dare darare kuma babu darare mafiya falala da girma sama da darare goman ƙarshe na watan Ramadana haka al'abarin yake ina fata an fahimta kun ga an yi balancing kenan ko in dai a bangaren dare ne wanne yafi Ramadana in bangaren yini ne fa wancan kwanaki ne watan Dhulhijja babu wasu lokuta da zaka yi aikin alkhairi da yafi falala sama kamar kai a cikin su ko wadannan lokaci ne ko sai dai idan ya dace sai ya kasance nurun ala nur misali kamar ranar Juma'a kaga ranar Juma'a ga ranar Juma'a gashi kuma ta dace da me watan Dhulhijja sai kasance aikin alkhairi ya haɗu kuma da aikin alkhairi sai kasance ladan ya ƙara rubanya Allah subhanahu wataala ya sa mu dace malai ce babu fadli sawmi yawmi arfa wa ashura wa tasu'a babin da zai bayani game da azumi na ranar arfa da kuma azumin da ake na ranar ashura da kuma tasu'a ƴan uwa ranar arfa ita ce ranar tara ga watan Dhulhijja ɓangare ne na waɗannan kwanaki guda goma da muka gama bayani a kansu malam ya ware ita wannan rana ce don ya bayani a kanta kawo mata hadisinta saboda abin da yake cikinta na falala abin da yake cikinta na ƙarin falala a kan waɗancan kwanaki guda tara an abi qatadata radiyallahu anhu wannan hadisi an karɓo shi daga sahabi abi qatadata al-ansari Allah ya ƙara masa yarda yace su ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an sawmi yawmi arfa an tambayi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi game da azumin ranar arfa kala sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace yukaffiru sanatal madiya wal baqiya dukkanin wanda ya azumci azumin ranar arfa Allah subhanahu wataala zai kankare masa zunubinsa na shekarar da ta gabata da kuma shekarar da take da muke ciki shekara nawa kenan biyu duk mutumin da ya azumin rana guda sai a tattara
zindiban sa na shekara biyu sai akan kare masa abinda kai na shekara ta gabata duka Allah madaukakin sarki sai ya tattara su sai akan kare maka zanubin su sannan shekara da muke ciki ita ma sai a tattara sai akan kare maka kun ga wannan ba karamar falala bace da Allah subhanahu wataala ya mana to abu na farko ita wannan rana ta arfa ƴan uwa rana ce mai girma a wajen kowanne musulmi rana ce da Allah subhanahu wataala ya cika addinin musulunci a cikin ta ita ce ranar da Allah madaukakin sarki ya cika addinin musulunci a cikin ta wannan addini da muke tutiya da shi muke takama a ranar arfa Allah madaukakin sarki ya cika shi shi yasa hadisi ya tabbata a cikin sahihaini a cikin bukhari da muslim wani bayahudi ya sa masa sayyidina umar ibn al-khattab idza Allah ta tabbata a gare shi yace masa ya umar akwai wata aya a cikin littafin ku qur'ani yake nufi kenan wannan ayar idan da a ce a wajenmu mu yahudawa Allah ya saukar mana da ita da ranar da wannan ayar ta sauka sai mun mai da ita ranar idi da zamu rinka yin wasu bukukuwa na musamman saboda girman wannan rana saboda abinda ayar ta kunsa sai sayyidina umar ya ce wata aya ce wannan sai ce ita ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina sai sayyidina umar ya ce ai na san wacce rana wannan aya ta sauka shine ranar arfa yace ta sauka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana tsaye yana yi mutane wa'azi a filin arfa wannan aya ta sauka kuma ta sauka ne ranar juma'a ina fata an fahimta kun ga nurin ala nurin kiyan ta sauka ranar arfa kuma ga ranar juma'a to yace su in su yahudawa inda su ne aka sauka musu da wannan ayar saboda abin da ta kunsa na falala da girma da sai sun miri ita ranar idi duk ranar idan ta zagayo za a yi wanka a caba ado a yi kwalliya a yi dafa abinci a yi bukukuwa saboda mai tunawa da girma wannan ranar saboda abubuwan da ta kunsa Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum a yau ne na kammala muku addininku wa atmamtu alaykum ni'mati na cika ni'imata a gare ku sannan kuma wa raditu lakum al-islam dina na yarda muku da addinin musulunci ya kasance shine addininku na rayuwa da za ku tafi akan a wannan rana aka cika addinin musulunci kun ga ba karamar rana bace ita ce ranar da annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yace babu wata rana a cikin ranakun duniya kaf duka da Allah yake yanta bayi da yawa da yawa kamar ranar ta arfa babu ranar da ake yanta bayi Allah yace na yanta wani abinda ake nufi da yanta ƴan uwa shine wani da wani da wani sun cancanta su shiga wuta sai Allah yace zina fasa su a wuta su tafi aljanna su tafi inda a ce a lokacin za su mutu to an fasa sa su a wuta yanzu aljanna ya tsaka shine yanki to babu wata rana da Allah yake yanta mutane daga wuta zuwa aljanna kamar wannan rana ta arfa shi yasa a ranar Allah madaukakin sarki sakowa yake kamar yadda hadisin muslim ya tabbata Allah madaukakin sarki yana sakowa zuwa saman duniya yayi wa mala'iku alfahari da mu mutane na duniya tambaye sai ce kun ga waɗannan mutane duk dan uwa suka taru sai ubangiji sun taru ne dan kai me suke bukata daga gare ni malakos ya ubangiji ba dan bai sani ba ina fata an fahimta suna buƙatar rahamarka da jin kanka da gafararka sai Allah madaukakin sarki ya kalli mala'iku ya ce fashhadu inni ghafartu lahum ku shaida dukkanin su waɗannan wanda suke filin arfa din na gafarta musu shi sai Allah kai mu wajen shi sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace duk wanda ya je aikin hajji walam yarfus walam yafsuq walam yaskhub kharaja kayawmi waladatu ummu zai fita daga zinubansa za a cire shi daga zinubansa kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi ranar da mahaifiyar mutum ta haife shi ya fado daga ciki akwai wani zinubi da yake dauke da shi sai dai bawo shi yana cewa akwai alakin uwa kowa ya gaya masa kowa akwai alakin uwa ba shi da laifin komai haka mutum zai dawo duk mutumin da ya je aikin hajji amma fa ƴan uwa da sharadi da sharadi sai ka kiyaye sharadan aikin hajji da abinda annabi tsira da aminci tsara tabbata dan wallahi wasu idan suka je aikin hajji da yawa hadijiya suke zuwa su dawo wallahi kuwa da yawa wasu hadijiya suke zuwa su dawo ba su da dadan komai sun wato maimakon ma mutum ya je ya dawo a wanke sai ya je dawo kuma ya zubga kansa wani abu wallahi ƴan uwa mutum ya je akwai buƙatar ka je Allah madaukakin sarki ya kankare maka zanubinka ka dawo kamar yau aka haife ka to amma kuma ka je ka aibo na wasu wai mutanen mu ne fa akwai masu zuwa aikin hajji dan su yankan aljihu ba wai mutum ya je aikin hajji mutum ya tafi aikin hajji da jakarsa irin wacce ake dan daura ugun nan kana can kana ta labbaik Allahumma labbaik shi kuma wannan a gefe ne maka labbaik Allahumma kudinka a gefe sai mutun ya abin nan kawai sai gaba mu kudin sa wai kuma fa aikin hajji yazo fa da ihrami a jikin sa shi kuma wallahi sai ka rasa wata irin zuciya ce da mutun wannan ai alal kallai idan ka kalli dakin Allah kusa da kai kaji kunya tunda ana cewa baitullahi dakin Allah kana kusa da dakin Allah mutun yana kewaye dakin Allah yana yi wa Allah ibada yana masa talbiya amma kane masa sata saboda Allah Allah shiryar da to haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa saboda haka ƴan uwa ranar arfa rana ce mai girma to mu kuma da muke gida ba mu samu damar zuwa aikin hajji ba sai Allah madaukakin sarki ya shar'anta mana yin azumi a ranar arfa ina fata an fahimta yawa duk da dai abinda baka same shi gaba ɗaya ba dai ka karasa shi saboda jin kai irin na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai ce wanda duk yayi azumin ranar arfa to Allah subhanahu wataala ya kankare masa zunubin sa na shekara biyu shekarar da ta gabata da wacce muke ci kaga ko da baka samu kamar wancan ba kai ma dai kai me ka rage ko ba a rage ba an rage da a ce baka samu komai ba fa yawa Allah la kallade an samu an rage Allah madaukakin sarki ya samu dace hadisi na gaba ɗan uwa wa ali bin abbas radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi shi ma an karbo shi daga abdullahi dan abbas yarda Allah ta tabbata a gare su yace hakika annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sama yawma ashura wa amara bi siyamihi yayi azumin ranar ashura sannan kuma yayi umarni da azumci ranar ashura wa an abi qatadah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an karbo daga sahabi abu qatada al-ansari yarda Allah ta tsara tabbata a gare shi yace hakika annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi su'ila an siyami yawmi ashura an tambaye shi game da azumin ranar 10 ga watan al-muharram watan da muke ciki fa kala sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace yukaffiru sanatal madiya shi kuma yana kankare zanubin shekara guda ne kawai ina fata an fahimta kunga bambancin sa da shi da azumin me arfa shi na arfa shekara nawa yake kankarewa biyu shi kuma na ashura na shekara nawa yake kankarewa daya yawa malamai suka ce saboda shi wancan azumin ashura ana danganta asalin ashuran ne saboda annabi Musa alaihi salam saboda abinda Allah ya yi wa annabi Musa kamar yadda zamu zo mu bayani a gaba shi kuma wannan azumin na arfa na wane ne na annabi ne tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ina fata an fahimta kunga akwai bambanci tsakanin manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabi Musa alaihi salam kowanne manzo ne daga cikin manzannin Allah amma sai dai tilkar rusul faddalna ba'dhum ala ba'd wa rafa'a ba'dhum darajat haka Allah yace to Allah madaukakin sarki ya daukaka annabin sa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi akan dukkanin wa manzannin Allah to shi sai ya kasance azumin da ake jingina shi asalin sa da annabi Musa alaihi salam sai kasance shi shekara ɗaya yake kankarewa amma azumin da asalin sa manzon Allah ne tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya samu falala da doriya akan wancan zai kankare zanubin shekara nawa shekara biyu wannan hadisi rahu muslim imam muslim ne ya rawaito shi wa ani bin abbas radiyallahu anhuma an karbo daga sahabi abdullahi dan abbas yarda Allah ta tsara tabbata a gare su kala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace la in baqitu ila qabilin idan na rayu Allah madaukakin sarki ya wanzar da ni bar rasu ba ila qabilin izuwa shekara mai zuwa la asumanna tasi'a zan azumci kwa 9 ga wata sannan kuma nayi 10 ga wata da na sabai rawahu muslim wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi to na hada hadisan ne duka guda uku na karanta su saboda alakar su da juna saboda duk abu ɗaya suke bayani akai suna bayani akan me azumin ashura ƴan uwa azumin ashura shine azumin da ake yin sa a watan al-muharram watan da muke ciki idan 10 ga wata ta zo sai a kira ta ashura idan 9 ga wata ta zo sai a kira ta me tasu'a haka ake kiran su tasu'a 9 ga wata ashura 10 ga wata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wannan azumi na ashura ba bakon abu ne a wajen shi ba ba wai sai da ya dawo garin madina ya fara yin sa ba a'a dan uwa ku sani cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tun yana garin makka ya taso yaga mutanen sa Quraishawa idan idan goma ga watan al-Muharram tun suna yin azumi a ciki. Ina fata an fahimta. Tun kafin ya hijira daga Makka ya koma Madina, tun a Makka yaga ɗan mutanen sa Quraishawa suna azumtar goma ga watan al-Muharram, kuma shi ma tun a garin Makka yayi azumin don ya bi abin da mutanen sa suke kai. Saboda haka yayi da annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ya dawo garin Madina bayan ya yi hijira a shekara ta 10. Saboda haka sai ya samu Yahudawa suna yin azumi a wannan ranar, kuma suna girmama wannan ranar matukar girmamawa, suna ji da ita kwarai da gaske. To annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tambaye shi waye ji dalilin meye dalilin da yasa suke girmama ranar wannan rana ta 10 ga wata haka ne girman da kamar yayi yawa. To shine sai suka bashi labari cewa ya Rasulullah rana ce nagartacciya yawmun salih, rana ce mai mahimmanci nagartacciya a wajenmu. Yawmun najjallahu Musa min aduni, rana ce da Allah madaukakin sarki ya tsirtar da annabi Musa daga makiyinsa. Shine wa? Shine Fir'auna. Sai ya kasance ranar da Allah madaukakin sarki ya tsirtar da annabi Musa ta yi daidai da ranar mai 10 ga wata. Kada ku manta Allah madaukakin sarki ba mu kissa mai tsayi ta Fir'auna da annabi Musa a cikin Alkur'ani. Yadda Fir'auna ya rinka bibiyar annabi Musa lalle sai ya ga bayansa. Allah madaukakin sarki da ƙarshe kuma ya tsirtar da annabi Musa daga Fir'auna, wanda da ƙarshe abin da ya faru shine Fir'auna ya tattaro mutanansa, fahashara fanada, shine ya tattaro ya kira sai kowa ya zo ya tattaro mutane. To bayan ya gama tattaro mutane sai yayi umarni da abi annabi Musa da mutanansa aje a kashe su. Hamma yake cewa a lokacin inna ha'ula'i lashirizimatun qalilun wa innahum lana lagha'ibuna wa inna la jami'un hadiruna, yake cewa mutanen nan lalle sun fusata mu, duk wani abin da ya kamata a yi rashin kyautawa sun mana sun kai mu bango, daga yanzu ba za mu rabu da su ba, mu je mu cin musu, mu je mu gama da su. A lokacin kuma annabi Musa Allah madaukakin sarki ya bashi umarni ya dauki bani Isra'ila ya fita da su daga garin Misra. Annabi Musa ya dauki bani Isra'ila gaba ɗaya sun taho garin Misra, sun taho barin garin Misra. Shi kuma Fir'auna ya ɗauko tasirin dinar da yawa da makamai duka ya fito za su je su gama da annabi Musa, shikenan za su huta. To annabi Musa ya zo daidai bakin kogin Nil na Misra, sai ga ruwa, kuma babu wata hanyar da za su bi su wuce sai ta cikin ruwan nan, kuma babu jirgin ruwa bare a shiga. Ga Fir'auna da mutanen sa sun taho. Falamma tara aljama'ani qala ashabu Musa inna lamudrakuna, lokacin da mutane annabi Musa da shi annabi Musa suka hango kura ta turniki a baya, sai suka ce shikenan mun shiga uku mun lalace, an gama da mu, an cin mana. Ga su nan sun taho. Annabi Musa saboda a zuciyarsa akwai iqani sai ya ce qala kalla innama iya rabbi sayahdi, ya ce al'amarin ba haka yake ba, ubangiji na tare da ni zai nuna min ya zan yi, na kubuta da ni da ku gaba daya. Annabi Musa duk mutane hankalinsu ya tashi, amma shi ko a jikinsa, idan mutum yana da fiqa da Allah madaukakin sarki haka mutum yake kasancewa a duk lokacin da bala'i ya cin masa. Ku duba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi lokacin da suka shiga cikin kogo da shi da sayyidina Abubakar Siddiq. Da sayyidina Abubakar Siddiq ya ga Quraishawan Makka daga cikin su sun zo daidai bakin kogon, kuma su ake nema, idan aka masu kuma me za a yi musu a lokacin, kace su za a yi. Hankalin sayyidina Abubakar ya tashi ya kasa zaune kasa tsaye, ya Rasulullahi kaga haka, kasa zaune kasa tsaye. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi babu abin da yake damun sa, kamar ba wani abin da ake. Yace masa kwantar da hankalinka, ma baluka bithnain Allah salifuhuma la tahzan inna Allah ma'ana, yace me kake tsammani da mutum biyin da Allah ne na ukun su waye sai su musu yan uwa babu, sai ce la tahzan kada ka damu, inna Allah ma'ana, Allah na tare da mu. Wallahi ko kai yanzu ka samu irin fiqa da Allah madaukakin sarki kamar yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya samu da annabi Musa, babu abin da zai daga maka hankali. Allah abu ɗaya ne yasa idan wani abu na tashin hankali tun karo kake damuwa ka ɗima wuce ka rasa inda za ka sa kanka, saboda kai ma ka san tabka-tabkar da ka tabka. Allah amma kana da tabbacin cewa ka riƙe Allah madaukakin sarki ka tsaya, wallahi babu abin da zai dame ka. Lokacin da kowa yake ta ihu yake cikin kunci da damuwa, sai a gan kai kana ta dariya, ba abin da yake damun ka, sai wai shi wani ba abin da yake damun sa ne, mutane suna ta kuka amma kai sai a kai ba abin da yake damun ka. haka ake so mumini ya zama yan uwa yawa ka samu thika da Allah madaukakin sarki to lokacin da annabi Musa yaji abinda mutane suka faɗa sai ya ga musu cewa Allah madaukakin sarki na tare da ni kuma zai shirye da ni yadda zamu sai Allah madaukakin sarki ce da annabi Musa fa auhayna ila Musa an yubdi bi asakal bahar sai ce fam falaka fa kana kullu firqin tatawdil azim Allah ce sai muka yi wahayi wa annabi Musa cewa dauki sandar da ke hannunka ka daki ruwan nan ku kalli ruwa haka ce kogi irin wancan ba irin wannan kogi daga saba gani ku da difi na kusa da ku ba a'a yanzu misali ko wannan kogi dake kusa da mu a ce ka dauki sanda ka dake shi an fahimta to dukan sa iya dukan naka ina zai iya cimma bare kuma irin kogin ni amma labarin ne Allah madaukakin sarki da yace da annabi Musa dake kogin yana dukan sa famfalaka kawai sai kogin ya tsage sai Allah ya ce fa kana kullu firqin qatawdil azim sai kasance kowanne bangare daga cikin inda ruwan ya baje yayi kai ka ce wani gingime man dutse ne a tare a wajen sai ruwan ya daskare zama kankara a gefe guda nan ma ya daskare zama kankara tsakiya sai hanya ta fita annabi Musa ya bi ta hanyar da mutanen sa bani Isra'ila suka wuce sun je karshen ruwan fir'auna kuma ya ƙara so sai ya shigo yana ganin hanya kawai shi ma sai ya bi kaga dai in banda bawushi ya ci kaddara ta riga fata ai ya kamata ya ga anya wannan ba wani abu kuwa kogi kamar kogin Nil kawai ya tsage kuma kawai daga wani ya shiga kai ma sai ka zo ka shiga yana zuwa kawai sai ya tafi ya shiga annabi Musa da mutanen sun ga mucewa alaihi salam fir'auna kuma ya zo tsakiya shikenan sai Allah madaukakin sarki sai ruwa ya dawo yadda yake shikenan sai ruwa ya dawo so da aka fir'auna da mutanen sa duka sai suka nitsi duka sai suka nitsi so da aka sai suka mutu fir'auna a lokacin da ya ga halaka ta zo sai kuma yake kokarin furta kalmar shahada shine sai Allah madaukakin sarki sai al ana wa qad asita qablu kuntum minal mufsidin sai yanzu tunda da ake taimaka wa'azi a ce maka ka bi Allah ka daina cewa kai Allah ne ka ce ana rabbukum la ilaha illallahi min ilahin ghairi duk baka ji ba a lokacin sai al'ana Allah subhanahu wataala ya halakar da fir'auna da mutanansa a wannan lokaci to ƴan uwa wannan lokacin yayi daidai da 10 ga watan al-Muharram to shi sai Yahudawa suna ji ai abinda Allah madaukakin sarki musu kakanninsa aka yiwa to duk ranar 10 ga wata idan ta zagayo sai su girma ranar su kamba mata su yi azumi a cikin ta sai annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ce fa ana haqqu musa bi musa minku ai ni ne fi ku cancantar annabi musa ba ku ba kamar yadda Allah ya ce da su yahuda inna awwalan nasi bi ibrahima sai ce me lallazina taba'uhu wa hadhan nabi wanda ya fi cancanta ya kasance tare da annabi ibrahim sosai shine wanda ya bi shi da kuma wannan annabi to haka annabi ya ga musu kuma game da annabi Musa yace ana haqqu bi Musa minkum ni ne nafi cancanta da annabi Musa ba kuma saboda haka sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi azumin al-Muharram ya kuma bada umarni ayi daga farko ɗan uwa azumi ya kasance kamar wajibi ne tunda a lokacin ba a saukar da Ramadana ba a farlanta azumin Ramadana ba shi ake a matsayin wajibi aka mai da shi na wajibi to lokacin da Ramadana ya Allah madaukakin sarki ya farlanta azumin Ramadana a shekara ta biyu sai aka dauke shi daga matsayin wajibi ya kuma mustahabi wanda ya ga dama yayi wanda bai ga dama kuma sai ya bar shi to a shekara ta ƙarshe kamar yadda Hadisi Abdullahi dan Umar ya nuna sai aka ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya Rasulullahi kwana wannan ranar da muke azumta na 10 ga wata fa Yahudawa ne suke girmama wannan ranar kuma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare sa bai san riga sun san al'ada ta shine yakan saba abin da dubbe yahudi shine sai ya faɗi wannan hadisi na ƙarshe sai ya ce la in baqitu ila qabil idan Allah ya raya ni zuwa shekara mai zuwa la asumanna tasi' zan azumce 19 a tare to kuma Allah subhanahu wataala sai ya kaddara manzansa sallallahu alaihi wasallam bai kai waccan shekara mai zuwa ba sai Allah ya dauke tayansa to shikenan yanzu mu kuma sai muka ci gaba dai saboda haka azumin tasu'a da ashura ko kai ashura kawai idan guda ɗaya za ka yi ko kuma kai tasu'a da ashura a haɗe amma a ce wai ayi tara ayi goma ayi sha ɗaya wannan ba daidai bane yawa babu wani hadisi da ya tabbata akan haka hadisi bai tabbata akan ana yin goma tara sha ɗaya ba bai tabbata don wasu da yawa suna bada fatawa akan cewa kai 10 kai 11 kai kaza bai tabbata ba, sai dai idan kai da niyyar zaka azumci watan al-Muharram. Misali, tunda watan al-Muharram wata ne da ake azumi gaba daya a cikin shi, ba ina nufin mutum ya azumi tun daga farkon sa karshe ba, kowanne lokaci daga cikin sa idan ka so zaka yin azumi, saboda watan azumi ne, watan azumi ne, babu wani wata da mutum zai azumin nafila ya samu lada kuma kamar azumi kamar watan al-Muharram ya kun ji wata dabin kuma. In dai azumi ne kuma na nafila, to babu wani wata da zaka azumce shi ka samu lada kamar watan al-Muharram. To idan kai 8, kai 9, kai 10, kai 11, kai 12, duka ci gaba da wannan da baka laifi ba, amma dai ka ware ka ce zaka yi 9, kai 10, kai 11 da niyyar wani abu ne tabbata akan haka na nasi, to babu wannan yan uwa. Allah subhanahu wataala ya samu dace. Babu istihbabi sawmi 6 ayyamin min Shawwal, babin da zai bayani game da mustahabbi ne, mustahabbancin azumin kwanaki 6 na watan Ash-Shawwal. Watan Shawwal shine watan da watan karamar sallah kenan, watan daga watan azumi Ramadana sai shi. To ɗan uwa, akwai wasu azumin maka da ake ko na kwana guda 6, shine ake cewa 6 Shawwal ko kuma 6 Shawwal. An Abi Ayyub radiyallahu anhu anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala, wannan hadisi an karbo shi daga sahabi Abu Ayyub al-Ansari, Allah kara masa yarda, yace hakika annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi, yace man sama ramadana, wanda ya azumci watan ramadana, thumma atba'ahu 6 min shawwal, sannan ya bibiye shi bayan yayi ramadana kuma sai ya biyo ramadana da azumin kwana 6 daga cikin watan Shawwal, watan daga shi ko kuma daga ramadana sai shi. Annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi, yace kana ka siyamid dahari, zai kasance an bashi ladan kamar ya azumci shekara gaba daya. Wannan hadisi rawahu Muslim, Muslim ne rawaito wannan hadisi. Ɗan uwa, mutumin da ya azumci watan Ramadana gaba daya shi, sai kuma ya azumci kwana 6 daga cikin watan Shawwal, to annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi, yace za a bashi lada kamar ya azumci a dar anan wajen as-sana kenan shekara gaba daya. A cikin wata ruwaya da Imam an-Nisa'i ya fitar da ita daga Sauban, annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ya bayyana me yake nufi da kana ka siyami dar, sai ce al-ashratu al-hasanatu bi ashri amsaliha, ma'ana duk man jaa bil hasanati falahu ashur amsaliha, wanda yazo da kyakkyawa guda ɗaya za a bashi lada 10, za a rubanya masa da lada 10. To idan ka kaddara cewa azumin Ramadana 30, kaga 30 sau 10 nawa kenan? A ɗan uwa, yawa 300 kenan. To ga kuma 6, 6 sau 10 nawa kenan? To nawa ne kwanakin shekara? Ba 360 bane? To kun ga an samu kwanakin shekara kenan ko? To haka mutum zai samu, ina fatan lissafin ya fita aiko. Haka annabi kun san ba wanda ya kai annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi iya lissafi, duk masu ɗinka annabi ya fi ka iya lissafi. To annabi ne kawo mana tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin ruwayan Nisa'i kamar yadda Sauban ya rawaito, al-hasanatu bi ashri amsaliha, idan kai azumin Ramadana zaka samu 300, ka zo kai 6 Shawwal zaka samu nawa? 60, shikenan ka hada, sai kasance duk shekara kamar ibada azumi kake gaba daya duk shekara. Allah ya samu dace. Sai dai kuma akwai wani bayan uwa, malami suka ce duk mutumin da ake bin sa bashin azumin Ramadana, to baya halatta ya zo ya ramuwa, ai baya halatta ya zo azumin 6 Shawwal har sai ya yi ramuwarsa. An fahimci wannan? Wani dalili daga cikin dalilan da shari'a ta baka dama ta sa ka sha azumin Ramadana, to baya halatta ka ce bari kai sauri kai 6 Shawwal kafin kai ramuwarka, a'a ba daidai bane, sai ka gama ramuwarka ta Ramadana da kabari a baya, sannan sai ka zo ka dora da me da 6 Shawwal idan kwanakin sun baka dama. Me yasa? Saboda annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi, abinda ya ce shine man sama Ramadana, kun ga abu na farko shine wanda ya azumci watan Ramadana, thumma atba'ahu, sannan ya biyi Ramadana da me 6 min Shawwal, da kwanaki guda 6 daga cikin watan Shawwal. To muqaddara wanda ya bar azumin Ramadana ya yi guda 22, ya sha guda 8 ko ya sha guda 7, wannan ya gama Ramadana, kun ga ashe bai shiga cikin lam yasum Ramadana kenan, lam yasum Ramadana, baya cikin man sama Ramadana kenan. Haka ne? To shi yasa dole sai ka gama ramuwarka, idan kana da ramuwa sai ka zo ka dora da 6 Shawwal ɗinka. Malamai suka ce idan da za mu kaddara cewa azumin da ake bin ka da yawa kafin ka gama rama su kuma sai shawwal din ya fita ya za a yi kenan suka ce koda a cikin watan da yake gaban watan watan shawwal kamar zulqa'ada kenan babu ne fi kai guda shidanka Allah madaukakin sarki zai baka ladan haka wasu malami suka faɗa sai dan mutumin da wani uzuri ne karbabbe a shari'a ta hana shi har watan ya fita to babu ne fi zai iya rama su a wasu watannin wanda ba watan shawwal ba kuma insha Allah ta'ala abin da ake bukata zai samu na lada ƴan uwa wannan hadisi da yake bayani game da azumin 6 shawwal ƴan uwa hadisi ne ingantacce ba shi da ta kura akan hadisi ne da Imam Muslim ya rawaito shi duk wani bayani da wani zai yi na maulanka ko wani bayani da zai na kokarin da'afa hadisin wannan kusan shekara 2000 da suka gabata an riga an bashi amsa an wuce wajen dan abubuwan da suka ta yawo a cikin musamman social media mutane suna ta tambaya akan cewa wasu sun fito suna cewa fa azumin watan shawwal azumin 6 shawwal ina wai makaruhi ana ta yada wai makaruhi ne me dalili saboda wani kawai wani dan takifi kawai ya fito ya ce makaruhi shi kuma hujjar da ya bayar saboda Imam Malik ya fada Imam Malik ya fada Imam Malik shi har abin da ya fada a game da hadisin duk fatuwar da ya bayar bai taba cewa hadisin bai inganta ba shi abin da Imam Malik ya fada shine yace bai ga ma'abuta ilimi suna yi a lokacin sa ba shi abin da yake kenan shine bai gani ba idan Imam Malik bai gani ba za ta yi a ce wani ma'abuci ilimin ya gani ko bai gani ba za ta yi wato fahimci wannan Imam Malik har yayi karatun sa ya gama gaba da iyakacin sa garin Madina sai aikin haji ba inda yake iyakacin sa garin Madina saboda haka duk wata magana da za a kawo ƴan uwa ta ci karo da hadisi ingantacce na annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ƴan uwa ba a kallon wannan magana ina fata an fahimta ba a kallon wannan magana inda aka ce annabi ya faɗi magana akwai magana wanda za a kalla babu Imam Malik Allah madaukakin sarki ya kara masa rahama shi da kansa yake cewa dukkanin mutane kowaye yace yu ukhadhu min qawlihi wa yurad illa sahib hadha al-qabr inna kabarin annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ai mun karanta wannan nusus din da yawa a cikin sifatul nabi ko a muqaddima yake cewa dukkanin wani mutum da ka sani a duniya ana iya karban maganar sa ayi aiki da ita idan ta dace da nasi ko a mayin masa da maganar sa idan ta saba wa nasi yace sai ma'abucin wannan kabarin sai nuni zuwa kabarin annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi Imam Malik ya faɗi wannan sannan kusan akwai magana sananniya a wajen malaman nan shugabannin mazhabobi guda hudu kusan duk sun faɗe ta ko mai kama da ita cewa idza sahha alhadith fa huwa madhhabi duk hadisin da inganta shine mazhabi na to hadisi ya inganta daga annabi me yiwa Imam Malik shi bai san hadisin ba kai daga zo ka san shi kuma yanzu sai kai ta kalidanci ka ce kai dole ba za ka dawo hadisin kai aiki da shi saboda Imam Malik bai bada fatuwa da shi so da kai uwa wannan kuskure ne idan Allah madaukakin sarki ya kaddara ya raya ka kai shekara mai zuwa to ka azumci 6 shawwal azumi ne da yake ingantacce daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi babu istihbab sawmi ithnain wal khamis babin da zai bayani game da azumin ranar litinin da kuma ranar alhamis azumin litinin da alhamis shi ma azumi ne sananne yan uwa da masu neman lada suna yi wanda kuma suke da ragwanci shikenan ba sai amma azumi ne da yake alhamdulillahi da yawa daga cikin yan uwa suna yi kuma azumi ne da ya samu asali daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kamar yadda zamu zo mu ji حديث نفرق عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم اليوم الاثنين فقال وأن حديث أن أنكر مشهد صحابي أبو قتادة الأنصاري الله أرى مسير ده يتي حقيقة أن نبت إرادة أمن تسأر تبت أغريش أنتم بيش غمد أزمر رانر الهمز فقال سأل النبي يتي ذلك يوم ولدت فيه أبن دي سأل نكي أزمي أرانا الهمز rana ce da aka haife ni a cikin ta ranar alhamis aka haifa annabi sallallahu alaihi wasallam afwan litinin ba alhamis ba afwan yawmul ithnain ranar litinin wa yawmin buistu kuma rana ce da aka turo ni a cikin ta aka turo ni a matsayin dan aiki aw unzila alayya fi ko kuma rana ce da aka saukan min da wahayi a cikin ta ma'ana wannan shakka ce ta mai rawaito hadisin ko dai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa yi rana ce da aka turo ni a cikin ta ko kuma rana ce da aka saukan min da wahayi a cikin ta هل هناك فرق بينهما او لا فرق akwai bambanci tsakanin su ko babu akwai bambanci me bambanci akwai bambanci tsakanin rana ce da aka aiko ni ko kuma ranar da aka saukan min dawayi duk ɗaya ne akwai bambanci wasu sun ce eh wasu sun ce a'a akwai bambanci ni ma na yadda akwai bambanci in ka ce ranar da aka turo annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi in aka ce turowa shine an aiko shi zuwa ga mutane isan masa da sako haka ne in aka ce kuma ranar da aka saukan masa da wahayi shine ranar da aka fara saukan masa da wahayi an fara saukan masa da wahayi shi kadai ba tare da an umarce shi isan ba haka ne an bashi annabci da me iqra bismi rabbikal ladhi khalaq haka ne an kuma turo shi zuwa isa da mutane da me ya ayyuhal muddaththir ashe akwai bambanci ku babu akwai bambanci to wannan mai rawaita hadisin ne ya shakka cewa ko dai shi malamin sa da ya karanta masa hadisin kaza ya ce masa ko kuma kaza ya ce masa wannan hadisi rawahu muslim imam muslim ne ya fitar da shi ɗan uwa abinda zan ɗan ji hankalin a kansa a wannan hadisi abu ɗaya ne kawai shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi duk abin da ya shafi batun haihuwarsa wacce rana aka haife shi wanne wata ne wacce shekara kwanan wata nawa ne da sauransu duk abu ne abu ɗaya ne guda ɗaya tallin tal aka yi saɓani wanda babu wani aka haɗu wanda babu saɓani a kansa shine ranar da aka haife shi ita ce ranar litinin saboda hadisin da ya inganta gashi nan hadisin ne na muslim amma duk abin da ka sani akwai saɓani a kansa ranar litinin ita ce ta tabbata daga bakinsa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce ranar aka haife ni da wahayi daga Allah maɗaukakin sarki haka ne yanzu misali kai yanzu wanda gaskiya bai san ranar da aka haife shi ba haka bane sai ya je gida ya tambayo ana irin mutum na yara a ce kai shekara ka nawa ce ni shekara ta kaza ce ni wallahi ban sani ba sai na je na tambayo to yanzu aka ce kowa a cikin mu sai ya faɗi ranar da aka haife shi wani wallahi ba zai iya ba haka ne to amma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Allah maɗaukakin sarki ya gaya masa ta hanyar wahayi to ga ranar da aka haife shi kuma ya gaya mana to amma wacce shekara aka haife shi shi ma akwai saɓani a kansa amma dai zancen da kusa ya kusa ya zama ijma'i amma bai zama ijma'i ba malamai sun kusa saɗa a kansa amma ba saɗa a kansa ba don kamar Ibn al-Qayyim a cikin littafin sa Zadul Ma'ad shi ya rawaito cewa ma malamai sun ittifaki a kan haka amma dai akwai malaman da suka saɓa cewa shi ne shekarar giwaye amul fili a wannan shekarar aka haifi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Ibn al-Qayyim ya haikaito a ijma'i a kai tare da cewa akwai malaman ma da suke gani cewa sai bayan shekara goma da shekarar giwaye aka haifi annabi wasu suka ce sai bayan shekara takwas da shekarar giwaye aka haifi annabi wasu suka ce wayan wata kaza haka ma'ana dai akwai saɓani tunda abu ne tarihi ba hadisi ne ingantacce ya tabbata ba a wannan wata aka haife shi ƴan uwa shi ma saɓani ne ina fata an fahimta wasu suka ce a Ramadan aka haifi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wasu kuma suka ce a Safar watan Safar wasu kuma suka ce a Rabiul Awwal ba shi muka fitani ba shi aka fi sani yanzu kowa in zai abin da sai ce watan Rabiul Awwal an haife shi a Rabiul Awwal ranar litinin yadda ake yin islamiyya karatu amma saɓani ne babu tabbas wasu malaman sun faɗi wani abin da ya kama da haka Muhammad ibn Ishaq sahibi sira sanannen malamin sirat annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi ya rinjaye da cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi an haife shi ne a watan Rabiul Awwal dai na ga muku saɓani ne haka nan nawa ga wata shi ma saɓani ne ƴan uwa wasu suka ce biyu ga watan Rabiul Awwal masu cewa Rabiul Awwal din wasu suka ce takwas wasu suka ce tara wasu suka ce goma wasu suka ce sha biyu wasu suka faɗa abinda ba wannan wasu suka ce a Ramadana kaza ga wata abinda ƴan uwa saɓani ne gaba ɗaya kamar yadda na gaya muku shine rana ɗaya ce abu ɗaya ne ya tabbata kawai babu saɓani a kansa shine ranar da aka haifi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ranar litinin a ranar litinin kuma ya rasu sallallahu alaihi wasallam a ranar litinin aka yi masa wahayi kamar yadda muka ji sannan a watan Rabiul Awwal ya rasu kuma a ranar litinin a watan Rabiul Awwal ya rasu kuma a ranar litinin wannan shi ma babu saɓani a kansa me yasa aka samu saɓani ƴan uwa saboda lokacin da aka haifi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin larabawan da suke tare da shi akwai wanda ya san zai zama annabi ƴan uwa akwai ba wanda ya san zai zama annabi galibi lokacin da mutun yake karimi ba san zai zama wani ba a fekiya ya tarihin sa ba sai da annabi ya girma sallallahu alaihi wa sallam yayi shekara 40 Allah ya bashi annabta sannan sai kowa fara tariyar baya yanzu ya zama wani mutum na musamman saboda kai ya za a yi a gano cewa shi aka haife shi tunda rayuwarsa gaba ɗaya karatu ne darasi to shi sai aka samu sabani aka saboda kai uwa babu wani tabbataccen lokaci cewa ga ranar da watan da aka haifa annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi wace shekara da sauransu duk sabani ne sai dai kawai abinda malaman sirri suka farin jayarwa shi wannan abubuwan da muka ambata a baya a gurguje وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تؤرض الأعمال يوم الاثنين وانا ديس أنك أبو شدك أبو هريرة قال لك أرى مسجد دالك أن نفس إرادة أمن تسأرى تبتع قريش يتي تؤرض الأعمال يوم الاثنين أنا بجرو دا أيوكا مبايران الاثنين مياكي نفي دا بجروا أنا تكتر أيوكا دا بايسوك أيكا تا سي أكيو ألا من أكين سركيرا الاثنين دك أبن دمك أيكا تران الاثنين أكي تترى أكيو أن نفس إرادة أكيو الله سبحانه وتعالى wal khamis da kuma ranar alhamis ranar litinin da alhamis ake kaiwa Allah ayyukan mu fa uhibbu ayyu rabb amali wa ana sa'im sai annabi yace ina so akai aiki na zuwa ga Allah subhanahu wataala ina azumi ina fata an fahimta kamar yadda ya tabbata a watan sha'ban kuma shine watan da ake kai ayyukan bayi na shekara kun san ana kai ayyukan bayi kullun ana kaiwa sati aka kuma na shekara kullun aikin da mutun yayi da safe za a kai shi daga faɗin ranar zuwa dare shi ma za a kai shi ga Allah madaukakin sarki hadisi ya tabbata akan haka sannan akwai na sati shine wannan hadisin da muka karanta shi kuma wushi ake kaiwa alhamis da litinin sannan akwai na shekara shi kuma ana kai shi a wannan wata watan sha'ban shine usama dan zai tambaye annabi tsirada aminci tsara tabbata a gare shi naga kana yawan azumin nafila a watan sha'ban me yake faruwa ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace ai wata ne da mutane galibi suna gafala a cikin sa sannan kuma wata ne da ake daga ayyukan bayi a kai shi ga Allah subhanahu wataala yace to ina so akai aiki na a matsayina na ina azumi kun ga anan mai ƙara maimaitawa sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan wa rawahu muslim bi ghairi dhikri sawm imam muslim ya rawaito hadisin amma ba tare da ya ambaci azumi a cikin sa ba hadisi na ƙarshe wa anna aisha radhiyallahu anha qalat kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yataharra صوم الاثنين والخميس رواه الترمذي وقال حديث حسن ورمو ملي لنا إشارة أن لا تسأل تبتا أغريتا تسي أن نبت إرادة أمتي تسأل تبتا أغريش يا كسن سينا كردادا أزم اللي ثنين دا ألمس ما كسي كردادو ينا نبنيش أتكين زوج يسا ينا كياي لوكتن ينا داكون سا يقوى شيني رانا ألمس دا اللي ثنين دو ممي دو من كده يميسة أن أزم اللي ثنين دا ألمس صلى الله عليه وسلم يعني أقوص دا درجة يعني irin waɗannan ƙananan abubuwan da muke renawa galibi wani tunda yake bai taɓa azumi litinin da alhamis ba ya kasance muna yin su ƴan uwa ya kasance muna yin su galibi ayyukan mu da muke nayo da kullun na farilla ƴan uwa akwai tazoro a cikin su waɗannan ƙananan ayyukan da muke renawa na nafila da su Allah yake dauka ya cika mana subhanahu wataala idan aiki mu na farilla ya gaza Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah subhanahu wataala ya fi mana وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم